birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta shoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna ma iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci karfe 8 na safe a gogon Najeriya, Kamaru da Chad da Niger, 7 na safe a gogon Ghana. Sahabu Imam Aliyu ne tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri.
Sabulu da haka ne wato gwamnati Kamaru ta zuba ainihin jaruman matasa, jaruman sojoji, wato ƴan kundin bala wa'anda za su karatar da kare ƴan ta'addan Boko Haram.
Bukar Yahaya mai baiwa ministan tsaron Kamaru shawara kan matakan tsaro a yankin Arewa mai nisa. Za mu kawo muku muhimmancin shirin ciki da gaskiya da sharhin da wasu jaridun Kamarun suka yi a makon nan. Daga bisani mu kawo muku filin ra'ayi daga bakin mai shi. Da farko sai ku gyara zama domin farawa da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. A bayan da jiya Talata ya fuskanci tambayoyi sosai, yau Laraba ma idan Allah ya yarda, shugaban kamfanin sada zumunci Facebook Mark Zuckerberg zai ci gaba da fuskantar tambayoyi daga wakilan Majalisar Dattijan Amurka. Jiya Talata wakilan sun buƙaci a kare bayanan mutane yadda ya kamata a dandalin Facebook. Wakilai sun kuma buƙaci sanin abin da ya sa ake amfani da bayanan miliyoyin jama'a ba bisa ƙa'ida ko kuma da izininsu ba. Shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattijai, Chuck Grassley, ɗan jam'iyyar Republican daga mazaɓar jihar Iowa, ya ce ko tantama babu ba a yi wa masu amfani da dandalin adalci ba. Mr. Zuckerberg ya ce kuskurensa ne kuma yana neman gafara. Ya yi alƙawarin cewa kamfaninsa zai yi ƙoƙarin kare bayanan mutane yadda ya kamata. Jiya Talata Amurka ta fara tuntuɓar ƙawayenta a kan shirye-shiryen yiwuwar faɗaɗa ayyukan soja a ƙasar Siriya, biyo bayan mummunan harin makamai masu guba da ake zargin Siriya ta kai a kan wani ƙauye da ke hannun 'yan tawaye. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce Amurka na duba yiwuwar mai da martani na haɗin kai kuma haɗin gwiwa a ƙasar Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika shaidan cewa za a ɗauki mataki mai tsanani idan akan dukkan waɗanda suke da alhakin kai harin a gabashin Gauta a ranar Asabar da ta shige da ya kashe aƙalla mutane 40. Cikin 'yan kwanakin da suka shige, shugaban na Amurka ya yi ta zantawa da takwarorin aikinsa na ƙasar Birtaniya da kuma na Faransa a kan wannan batu. Tuni dama shugaban na Amurka ya ɗora wa shugaban Siriya Bashar al-Assad da ƙasashen Iran da kuma Rasha, ƙasashen da ke goyon bayan Siriya, laifin wannan harin. Shugaba Assad dai ya sha musunta wannan zargi. Jiya Talata kuma Rasha ta kujerar naƙi a kan daftarin shirin da Amurka ta tsara ko kuma ta gabatar da nufin kafa wani kwamiti da zai binciki wannan harin. A saboda nazarin irin martani ko kuma matakin da za a ɗauka ne, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaban na Amurka ba zai kai ziyara ƙasashen Amurka ta kudu kamar yadda aka shirya a wannan makon ba. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata ne kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta kaki a kan cewa shugaban Amurka ɗin Donald Trump yana da ikon korar lauya na musamman da aka nada domin bincike alaƙar da ke tsakanin yaƙin neman zaben shugaban da shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka yi. Sai Rahul Kabi jami'ar yaɗa labarin shugaban ta ce an faɗa musu cewa shugaban yana da ikon ɗaukan wannan mataki. Ms. Kabi ta yi wannan furucin ne lokacin da 'yan jarida suka yi mata tambayar ko shugaba Trump yana da ikon korar Robert Mueller lauya na musamman. To amma masana harkokin shari'a da dama sun ce idan ma shugaban zai ɗauki irin wannan mataki, tilas sai ya bi ta kan muƙaddashin Attorney General Ron Rosenthal, wanda yana iya kin mutunta wannan umarni. Jiya Talata, jaridar New York Times da ake buga a birnin New York ta buga labarin cewa shugaba Trump ya buƙaci a kori lawyer Mueller tun ma a watan Disamban bara kuma a dakatar da binciken da yake yi. Rahoton na jaridar New York Times ya ta'allaka ne akan hirarrakin da yayi da wasu jami'an fadar shugaban Amurka ta White House. Masana ilimin kimiyya sun ce ruwan rafi da inda ake sarrafa ruwa sun gurɓace daga magungunan jinya da ake sayarwa waɗanda ake saye ba tare da izinin likita ba, kuma hakan yana jawo barazana ga yanayi da kuma dabbobin daji. Masana ilimin kimiyya da ke wani taro a birnin Vienna ƙasar Austria sun ce idan ba a ɗauki wani mataki ba, to matsalar za ta ƙaru da kashi 65 daga cikin 100 kan shekara ta 2050.
Jummai Aliya Kajida, labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A kokarin shawo kan masibar Boko Haram wacce ta haddasa hasarar dubban rayuka da raba miliyoyin jama'a da muhallansu musamman a Najeriya, makwabciyar Najeriya Kamaru ta dauki sabbin matakai na magance hare-haren su a rika noke da sauran fitintunun yan bindigar akan iyakokin kasar da makwabtanta. Awwal Garba, gare ka.
Na'am, a gaskiya wato Muhammad Awwal, wato wannan hari ko shi wannan karamin hari wato baya razana mu ko baya girgiza mu ko baya tsorata mu. Sabili da haka ne wato gwamnati kamar ta zuba ainihin jaruman matasa, jaruman sojoji, wato yan kundin bala waɗanda za su karasar da kare yan ta'addan Boko Haram wato a ainihin wannan yankin arewa mai nisa, musamman tun daga yankin Kolfata, tun daga yankin iyakar da Najeriya ta ɓangaren Garwa zuwa Marwa zuwa iyakar da Najeriya ta Fuskari zuwa iyakar da Najeriya ta ainihin wato su ainihin Kote Lakshad wato ɓangaren Lakshad wato iyaka da Chadi da Kamaru, Nijar da Najeriya kenan. Wato a wannan yunkurin da gwamnatin kai a wannan lokacin, so ina tabbatar ma da jama'an cewar wato a information ɗin da aka samu wato wani bayani wato ba za mu bayyana shi ba saboda bayanin tsaro na sirri ne, ka gane ba? So muna tunanin cewar insha Allah mun kusa share Boko Haram da izinin Allah, sauran burbushinsu za mu share su da izinin Allah. A gaskiya akwai yan barazana kaɗan wanda musamman suna kashe direbobi, wato direbobin kamion na manyan motoci daga Marwa zuwa Kusuri, wato ɓangaren su da Banga, ka gane ba? Ɓangaren su da Banga, so suna fitowa haka boye suna yin ɗan ɗauki daidai, amma shi zuma in Allah yadda ya kusa zuwa ƙarshe saboda akwai jaruman matasa gwarza yan kundin bala wanda aka zuba wanda za su ƙarasa share ainihin yan ta'addan Boko Haram, wanda wannan baya girgiza mu kwata-kwata, baya ba mu tsoro saboda insha Allah mun san matakin da gwamnati ta ɗauka.
Al'amarin tashin hankalin Boko Haram da a jihar Arewa mai nisa ya sanya 'yan kasuwan wannan ɓangaren cikin halin ni'asu. Wannan ne yasa na tambayi Malam Buka, wani mai ƙoƙarin kasuwanci ne tsakanin kan iyakokin ƙasar Kamaru, Chadi, Nigeria da kuma Nijar, ko ya yake ganin irin wannan hali da suka shiga?
Mu da muke nan akan iyakan harkokin kasuwancin mu da ana maganan Boko Haram, to dukkansu ya tsatsaya ba kaman da ba. Ba mu iya shiga Chadi, Nigeria da sauran kasashen gefinanmu har mu samu kasuwancin mu su tashi. Amma inda gwamnati za ta iya taimaka mana kamar yadda ta ɗaura alƙawari a baya na taimako, za ta ƙara jami'an tsaro, to da za ta taimaka mana sosai a ƙarin jami'an tsaro a wannan jihar.
To yanzu ya kake gani wani harkoki kuke domin cigaba da gudanar da rayuwanku?
To harkokin dai ga su nan suna nan, don abubuwa duk sun tabarbare mana. A yanzu ba mu san me muke ciki hakan nan ba, shi abin da gwamnati ta yi mana tukun mu duba abubuwan yadda za ta ci gaba.
Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya nan da jan mintoci kamun nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefen. Shirin ciki da gaskiya ya zirarci kokin tsoffin ma'aikatan wani kamfanin gwamnatin jihar Bauchi waɗanda aka sallama kuma har yanzu ba a biya su haƙoƙinsu ba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun yi alƙawarin fara duba wani batu a jihar Bauchi. Inda ake zargin kamfanin Bauchi Furnitures mallakar gwamnati da ke kera kayayyakin ƙayata cikin gida da makarantu da asibitoci da cewa ya sallama ma'aikatansa guda 101 ba tare da biyan su haƙoƙinsu ba kimanin watanni 5 da suka gabata. Ma'aikatan da aka sallama tun farko sun ce suna bin bashin albashin watanni 16 wanda daga ciki aka ba su albashin wata 3 kacal. Tun farko dai tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa ya guda ne ya saya wa gwamnatin jihar kamfanin daga hannun wani ɗan kasuwa da zimmar samar da aiki ga matasa da kuma samar wa gwamnati kuɗaɗen shiga. Wakilan ma'aikatan da aka sallama sun kawo kukansu wannan shiri na ciki da gaskiya, inda har muka yi shirin fara duba wannan batun a wannan makon. Bayan da muka sanar da cewa za mu fara duba wannan batun a wannan makon ne, wakilan ɓangaren da ake zargi suka tuntuɓe mu. Tare da sanar da mu cewa yanzu haka wannan batu yana gaban kotu domin ɓangaren ma'aikatan da aka sallama ne suka kai batun kotu. To domin sanin a shari'ance menene illar tattauna batun da ke gaban alƙali, hakan ya sa wakilin filin ciki da gaskiya Abdulwahab Muhammad ya nemi jin ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Gombe, Barista Usman Baffa Darisu.
Abin da yake gaban alƙali da turanci, ko an ce maka da Latin, a kalmar da aka aro daga Latin ana kiransa subjudice, wato ma'ana under the judge ko kuma before the judge, ma'ana yana karkashin alkali ko kuma gaban alkali. So dukkan abin da yake gaban alkali an kai masa ne domin yayi hukunci. To abin da yake sub judice, wato abin da yake gaban alkali, ba daidai bane su waɗanda makarayan guda biyu su dinga tattauna shi a wajen kotu. Kamar misali ta kafan yaɗa labarai, sai dai akwai limitation, wato ma'ana akwai iyaka. Duk abin da aka tattauna bai wuce ka faɗi me yasa ka zo gaban kotu, a'a dan abubuwan da aka yi yau mun zo kotu an ji shaidu kaza ko kuma ba kaza ba. Ba a yadda da ka je ka yi maganganu da zai shafi ainihin abin da alkali zai yi ba hukunci akai, ma'ana ainihin abin da ya subject mata din, ainihin abin da yake gaban alkali, gundarin abin da yake gaban alkali domin yin hukuncin. Bai halatta ba mutum ya je ya yi tattauna shi ko da a gidan radio ne, ko da a kafan watsa labaru ne, ko kuma ta wata hanya, ko da ta yanar gizo yanzu yanda ake da shi, ko kuma a haka ma a wurin mazauni haka, irin mai ake kira majalisa, mutum ya je kawai ya dinga tattaunawa, ai ina gaban kotu kuma alkali na lalle zai bani hukunci, wannan kuskure ne, ba yadda a yi wannan ba. Dalili ko shi ne, idan mutum ya je yana tattauna wannan hukuman yin hakan shi ne zai iya shafan abin da alkalin zai yi, ko a gan shi a matsayin cewa yana da sha'awa a cikin shari'ar, ko kuma ya nuna cewa shin shi alkalin nan ma barazana ake masa. Domin maybe in ka zo kana tattaunawa ka ce abubuwan da muka gudanar muna ga dole ne alkali ya bamu shari'a, dole ya bamu hukunci, idan bai bamu hukunci ba kuma bai mana daidai ba, kaga wannan kuskure ne. Ko kuma ka dinga cewa dole a baka hukunci, domin shari'a mace ne da ciki, ba wanda ya sa abin da za ta haifa. Yasa ake so yayin da makaraya suke gaban kotu to su haƙura da tattauna akan wannan abin, su bar alkali ya hukuncinsa, alba shi bayan hukunci sa tattauna in ba su buƙatar yin appeal ba. Domin abin da yake akwai anan shi ne, abin da aka fahimta shi ne kotu ne guda biyu. Idan tattaunawa a waje da gidajen wa yatsa labarai, kotu ne ta ra'ayin jama'a, sannan wancan kuma kotu ne ta yanke hukunci, wanda duk abin da ta zartar hukunci ne. Amma gidan rediyo baya yanke hukunci. Tattaunawa a gidan rediyo duk wanda zai faɗa maka ne yanda zai fitar da kansa, yanda ra'ayinsa ya shafa shi. To domin haka, domin a guje wa buɗe barazana wa alkali, ko kuma nuna shi a matsayin mai sha'awa a cikin shari'an, ko kuma ɓata masa suna, sai sa ake gudun cewa kada a dinga tattauna shari'ar da take gaban alkali. A wata shari'a da kotun koli ta yi wani tsokaci irin wannan da nake gaya maka, take cewa kotuna guda biyu ne, kotu ta gaban alkali wanda yake yanke hukunci, da kuma kotu ta ra'ayin jama'a. Tace wanda ya zaɓi ya je kotu, to kuma ba zai zaɓi ya je shi kotun ra'ayin jama'a ba, yanda jama'a ne ya yanke hukunci, court of public opinion kenan. So duk wanda yake gaban kotu wanda za a iya neman a bashi hukunci ko kuma kada a bada wancan hukunci, yana neman kare kansa, to ba lalle ba shi kuma fa bai halatta je kotun neman ra'ayin jama'a, su kotun public opinion su yanke masa hukunci ba.
To yanzu alal misali, idan mutum ya kai kara gaban kotu ko kuma gaban alkali har an so mu sauraron karan nan, ba a yanke hukunci ba, sai kuma ya je a kafan labarai ya nemi da bayyana wannan koke nasa, alhali kuwa bukatan da ya gabatar a gaban kotu ba yanke hukunci ba, ya matsayin doka take anan?
To kaga wannan yayi, idan dai har abin da zai yi da zai fadan a wannan kafan yatsa labaran ya je ne fada abu wanda ya wuce mizani, ma'ana ya wuce fadi cewa na je kotu ne ni wani saboda ina neman hakkina, zai faɗi wani abu da zai shafi ainihin gundarin shari'a, to wannan bai kamata ba, kuma zai iya zama ma cin fuska wa kotu, wanda kotu tana iya yin hukunci a kansa. Domin akwai abin da muke kira contempt of court, abu ka kawo alkali bai hukunci ba, kai ka fita kana magana. To idan haka kake so, sai mutum ya janye karansa, kana ya je shi gidan rediyo ya faɗi kokensa, kamar yadda kuke yi na shirin ku na ciki da gaskiya. Domin bayan nan ma shugaban alkalai na ƙasa gaba ɗaya ya yi jan kunne wa lauyoyi cewa su daina zuwa kafafen yaɗa labarai suna propaganda akan shari'u da suke gaban kotu, domin hakan yana yin karan tsaye a ci gaba da shari'a.
Kamar sashe na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ta bar wa 'yan ƙasa akan suna da dama su bayyana ra'ayinsu su faɗi akan game da wanzu abubuwa da suka lura da su ko kuma suke da korafi a kai.
Ya bayyana freedom of expression shi yana da limitation. Yayin da akwai abubuwa da zaka zo ka faɗi ra'ayin bakinka a kai, akwai kuma wanda zaka faɗa ba. Idan da ra'ayin san ya zaba ya bayyana, kar ya je kotun sai ya tafi gidan radio yace ni fa an cuce ni an min kaza. Amma ma damar ya zaba ya je kotu, to kotu tana da ka'idojinta, wanda kuma wannan ka'idojinta su ma iyaka ne ga damar da yake da shi na bayyana ra'ayin bakinsa. Domin dama ce aka bashi ne ventilator abinsa, a cikin yin wannan zai iya bata wa kotu suna. Kotu fa waje ne mai tsarki, it's a sacred place. Yayinda ya kwanta kuma nan yake bada hukuncinsa. To yayinda ya zama na cewa kai ka zo kana ta bayanai, gashi ya ga shi kuma ya zo ya samu mizanin haka ya kwambura, kai kuma ka je ka zare mar ido har jama'a sun diwa wayo wayo menene menene, to kaga kenan kana nema ka masa barazana ne dan yayi hukunci na ka. To zai abu akwai limitation to section 39 da kai magana na freedom of expression. Yawa, so ba kan komi bane, ba kuma komi bane za a faɗa. Yana dama ya je ya ce shine a farko na maka shimfiɗa da cewa mutum na da daman ya je ya ce ina ƙara akan wani, amma kada ya faɗa ainihin abin da ya shafi ainihin gundarin shari'a, sai dai yayi bayaninsa dan bayani akan jama'a su fahimci me yake ƙara akai, amma duk abin da ya shiga ainihin gundarin shari'a ba shi da dama.
To domin kaucewa yin karan tsaye ga wannan shari'a, yasa zamu jingina wannan batu har sai an kammala shari'a. Sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma wakilin murya Amurka Abdul Wahab Muhammad, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida malamai. Batun yadda aka yi zaratan sojojin Kamaru suka samu nasarar kubutar da ƴan yawon bude ido ƴan ƙasashen waje da ƴan awarin ƙasar Kamaru suka yi garkuwa da su, yana daga cikin rahotanni da jaridun jamhuriyar Kamaru suka yi nazari a kai.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Echo Sante ta ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ana tarwaito mana cewar hukumar lafiya ta ƙasar za ta fara gina waɗansu manyan ɗakunan shan magani a faɗin ƙasar har guda 14. Sai kuma jaridan Lomitayo, anda ita kuma tambaya ta yi cewar ko ta wani hali ne zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru na biyar suka yi na kubutar da 'yan ƙasashen nahiyar Turai 12 a hannun masu garkuwa da su a jihar 'yan awarin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Jaridan Anadot kuma ita ma ta ayyana mana cewar hukumar da take yaƙi da masu yi wa gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru tu'annati da kuɗin gwamnatin ƙasar CONAC ta hana wa waɗansu manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar yin bulaguro zuwa ƙasashen ƙetare, har sai ta kammala binciken da take yi a kansu. Sai kuma jaridan Lojo, anda ita kuma fashin baki ta yi mana kan cewar zaben da aka gudanar na 'yan majalisar dattawan ƙasar jamhuriyar Kamaru, kansiloli 8,600 ne suka zaɓi jam'iyyar RDPC tun mai mulkin ƙasar cikin kansiloli 10,000 da ƙasar ta ƙunsa. Sai kuma jaridan Le Message, ita kuma bankaɗo mana ta yi cewar a jihohin 'yan awarin ƙasar jamhuriyar Kamaru ana ci gaba da sace manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar, anda yanzu haka aka yi awun gaba da wani alkali a jihar Kudu maso yammacin ƙasar Kamaru mai suna Mbeg Maten, tsohon mataimakin shugaban kotun ɗaukaka ƙara ne na jihar. Jaridan Le Economy kuma ta tsegunta mana cewar kamfanikan sadarwar ƙasar jamhuriyar Kamaru na 'yan kasuwa MTN da Orange suna da matsala da gwamnatin Musta Biya domin irin yadda suka ƙi biyan harajin da ƙasar take bukata a gare su. Jaridan Lojo kuma ta hango mana cewar irin yadda gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru take kokari na yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a ƙasar, yanzu gwamnatin Biya ta kakaba wa waɗansu manyan gwamnatin ƙasar ficewa daga doron ƙasar ta Kamaru su kimanin 40 har sai abin da hali yayi. Jaridan Sahel kuma ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta labarta mana cewar zaratan sojojin ƙasar Kamaru sun halaka maharan Boko Haram 15, anda mayakan suka kai musu harin kwantan ɓauna a wani matsugunin su dake ƙauyen Sakme a can jihar Arewa mai nisan.
Jaridar Mitasiyon kuma ta ce tsohon gwamnan jihar Duwala Fayengo Francis zai fada hannun jami'an da suke danko barayin gwamnatin kasar Konak. Anna yanzu haka ake ganin cewa zai fada gidan yarin birnin Duwala. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan The Force anda itama ta tsaigunta mana cewar shugaban jam'iyyar adawa ta SDF ni John Furundi ya fara kokarin yayyafa ruwan akan wutan tashin hankalin da yake ruruwa tsakanin bangaren Ingilishin kasar da bangaren Faransancin kasar Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 3 da kusan minti 24 da kyan kai. Yanzu kuma ga filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Musa, American Sea Cable Nigeria mazauni Oru. Ni muna goyon bayan Sayar Muhammadu Buhari 2019. Muhammad Buhari mutuncin shugaban Najeriya ne. Allah ya hada hada wasu azzalumai maciya amana waɗanda ba su shugaban ƙasar nan, waɗanda duk hankalin da ake yi ana yi ne don siyasa ne, don a ɓata farin jininsa, don a ɓata ayyukansa da yake na alheri a ƙasar nan. Kowa ya san Muhammad Buhari mai son ƙasa ne, amma Allah ya hada hada wasu sanatoci waɗanda daga cikinsu akwai maciya, Allah azzalumai maciya amana waɗanda ba su son shugaban ƙasar nan, waɗanda suna son a yi ba baƙere da arzikin ƙasa. Waɗannan su ne waɗanda sun karfi daga jam'iyyar BDP sun ka dawo APC. Dama azzalumai ne. Muna fata kuma Allah ya kiyaye mu da shirinsu da zaluncinsu. Allah ya kiyaye mu da shi. Shugaban ƙasa Allah ya taimake ka. Muna tare da kai ɗari bisa ɗari. Kuma talakawan Najeriya wallahi ku tsaya tsayin daka. Duk wannan abu da kuka suna gani, Muhammadu Buhari yana son shugaban ƙasa ne. Akwai waɗanda ba su so shugaban ƙasar nan.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Amerika. Sunana Nuhu Muhammad. A karamar hukumar ke ta fana jiyar Shawa Kamba Local Gama a Kebbi State. Ran Amurka, ina so in nuna farin ciki na yayin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nuna fitowarsa na takara 2019. Dama mu talakawan jihar Kebbi na Najeriya gaba ɗaya mun jira wannan rana, Ubangijin Allah ya taimake shi. Allah ya kara mishi karfin gwiwa. Ba'a da bayan haka wannan tafiya da yi na zuwa Birtaniya, Ubangiji ya kai shi lafiya, ya dawo da shi lafiya. Ya magana Nuhu Muhammad a karamar hukumar ke ta fana shiyar Sha'a Kamba Local Gama a Kebbi State.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Ya magana Muhammadu Mai Arabi Sokoto State Shagari Local Gama Fulani Haki. To bisa ga halin gaskiya ɗan Najeriya irin abin da Obasanjo ya kawo mana rudani ba mu yarda da shi ba, kuma mu muna goyon bayan Buhari a jibi sa kai, saboda shi ya sa shi ya sa ta shi ɗaya ne ya samu ya yi hawa uku Najeriya wanda ya shugabancin ƙasa su uku. To kamar yadda ya yi su uku haka shi na Buhari sai ya yi su uku.
Sashin Hausa na muryar Amurka kuke sauraro yanzu karfe 3:26 da ƴan kai. Mun kuzo lokacinmu na shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
A bayan da jiya Talata ya fuskanci tambayoyi sosai, yau Laraba ma idan Allah ya yarda, shugaban kamfanin sada zumunci Facebook Mark Zuckerberg zai ci gaba da fuskantar tambayoyi daga wakilan Majalisar Dattijan Amurka. Jiya Talata wakilan sun buƙaci a kare bayanan mutane da ya kamata a dandalin Facebook. Wakilan sun kuma buƙaci sanin abin da ya sa ake amfani da bayanan miliyoyin jama'a ba bisa ƙa'ida ko kuma izininsu ba. Shugaban kamfanin da ya yi alƙawarin cewa kamfaninsa zai yi ƙoƙarin kare bayanan mutane yadda ya kamata.
To madalla a gaishe yake. Da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu sabokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da himma ba ta garago da Ladan Ibrahim a yau yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamin na bada dinjin ma yadda ta yani gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Malam Derek da ya rika masa, anan ne Sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.